This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 30 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
To Maryam a yau Laraba ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargadi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin Beka dake gabashin Lebanon. A yau Laraban kuma Beijing ta shigar da ƙara a kungiyar kasuwanci ta duniya akan shawarar da kungiyar tarayyar Turai ta yanke na dora babban haraji akan motocinta masu amfani da lantarki. Kana wani wata ambaliyar ruwan sama a yankin Valencia dake gabashin kasar Spain ya kashe akalla mutane 51.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a ranar 35 ga watan Nuwamba ne Amerikawa za su nufi rumfunan zabe don zaben sabon shugaban kasa. Sai dai ba yawan kuri'un da jama'a suka kada kadai ke tantance sakamakon zaben ba, wakilan zaben kasar na da rawar da za su taka. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanya dokar hana fita a garin Boko bayan sake barkewar rikici wanda ya yi sanadin kisan akalla mutane 16. Masana na ganin rikicin na baya-bayan nan ba barazana ga tsaron kasar kadai yake yi ba, har ma da zaben da ke tafe.
Yankin Boko ya za a iya yi a tara mutane su fito su jefa kuri'a domin mutane sun fara hijira tun ba yau ba. Har abin ya zo ya lafa ina kamar yanzu an samu zaman lafiya ko ga fitina kuma ta tashi.
Mai sharhi kan harkokin tsaro Umar Sanda kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda a wannan makon ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan zaben kasar Amurka da za a yi mako mai zuwa. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. A yau Laraba ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargadi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin Beka dake gabashin Lebanon. Wani kashedin aikin soji da ake yi akan kungiyar Hezbollah a wannan yankin. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila ya ce mutane da ke zaune a yankin Belbek da Ain Budur da kuma Dures su tashi daga gidajensu. Sojojin Isra'ila sautari suna biyo sawu da hare-hare ta sama a irin bayan irin waɗannan kashedin a aikin soji da suke yi, wanda jami'an Isra'ila ke cewa wani yunkuri ne na tura mayakan Hezbollah su fice daga yankin iyakar Isra'ila da Lebanon. Isra'ila ta yi amfani da wannan salo a yaƙi da take yi da Hamas a zirin Gaza, yayin da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jin ƙai suka yi Allah wadai da kashe ta da mutanen, suna cewa fararen hula ba su samun isasshen lokaci su kimtsa. Kana sautari babu wani wuri mai aminci da za su iya tafiya a wannan yankin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce akwai ya aikewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu wasiƙa yana bayyana damuwarsa akan sabuwar dokar da Isra'ila ta yi ta haramta ainihin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa masu gudun hijira. A yau Laraba, Beijing ta shigar da ƙara a kungiyar kasuwanci ta duniya akan shawarar da kungiyar tarayyar Turai ta ɗauka na ɗora babban haraji akan motocinta masu amfani da lantarki ko motocin latironi. A jiya talata ne dai aka sanar da ƙarin haraji na kashi 35% bayan da kungiyar tarayyar Turai ta tantance tallafin gwamnatin China da ya sa motocin da China ke kerawa suka yi arha akan motocin Turai. Amma wannan matakin ya fuskanci adawar Jamus da Hungary wanda suke jin tsoron haddasa gagarumin rikicin kasuwanci. China ta yi fatali da shawarar ta Brussels da safe yau Laraba, tana mai cewa ba za ta amince da wannan haraji ba, kuma ta shigar da ƙara a sashen kula da sasanta takaddama na kungiyar kasuwanci ta duniya, tana kalubalantar wannan batu. Ma'aikatar kasuwanci ta Beijing ta ce China za ta dauki dukkan mai yiwuwa bisa doka ta kare haƙƙi da kuma muradun kamfanonin China. Akalla mutane 51 sun mutu a Valencia da ke gabashin ƙasar Spain, biyo bayan wata ambaliya da ta ja motoci ta share ƙauyuka ta zuba cikin koguna, kana ta lalata layukan dogo da manyan hanyoyi a wani babban bala'i mafi muni da ta afkawa ƙasar ta nahiyar Turai a cikin wannan lokaci. Ma'aikatan agajin gaggawa a yankin Valencia na gabashin ƙasar sun tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a yau Laraba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jiya Talata ne ya haddasa ambaliyar a kudanci da gabashin Spain. Ambaliyar mai cike da laka ya kwashe motoci a kan tituna da wato a cikin tsananin gudu, kana 'yan sanda da hukumomin tsaro sun rawaito cewa mutane da dama ne suka bata da yammacin jiya Talata, amma dai kafin wayewar gari an samu mummunan labari cewa goma a cikin su sun mutu. Sama da sojoji 1,000 ne ma'aikatar gaggawa ta jibge domin yin aiki a inda ambaliyar ta yi barna.
To, an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ranar Talata mai zuwa ne Amurkawa za su fita kaɗa ƙuri'u domin zaben sabon shugaban ƙasa karo na 47, sai dai sakamakon ƙuri'un da jama'a za su kaɗa ba shi kaɗai ke tantance ɗan takarar da ya lashe zaben ba. Wakilan zaɓe da ake kira Electoral College da Turanci su ne za su tantance shi. To, ko me hakan ke nufi? Ga Aisha Ma'azu da fassarar bayanin Yasmin Nem.
A duk sa'ad da ɗan takara ya samu mafi yawan ƙuri'un zaɓe, abin da hakan yake nufi shi ne ɗan takarar ya ɗara abokin karawarsa da ƙuri'u mafi yawa. Sai dai ba haka lamarin yake a zaɓen shugaban ƙasa a Amurka ba. A sa'ad da mutanen da suka kafa Amurka suka samar da dokar zaɓe a shekarar 1787, sun yi ƙoƙarin daidaita ƙarfin ikon mulki tsakanin jihohi, sannan sun yi yunƙurin hana 'yan takarar da ba su cancanta ba ɗare karagal mulki. An kafa kwalejin zaɓe don samar da maslaha ta yadda za su tantance tsakanin 'yan takarkaru don naɗa wanda ya cancanci zama shugaban ƙasa. A halin yanzu kwalejin zaɓen Amurka na da mambobi 538 waɗanda suke duk sassan jihohin Amurka 50 bisa la'akari da yawan mahukunta daga kowace jiha a majalisar ƙasar. Wato, yawan 'yan majalisu da ke wakiltar jiha yana tasiri akan yawan mambobin kwaleji a kowace jiha. Misali, jihar California tana da mambobi 54, yayin da jihar Wyoming mai ƙarancin al'umma take da 3 kacal. Abin da ake bukata ɗan takara ya zama shugaban ƙasa shine ya kasance ya samu akalla ƙuri'un mambobin kwalejin zaben 270 daga duk ƙuri'u 538. Jihohi 48 da birnin Washington DC suna aiki da tsarin winner take all, wato duk ɗan takarar shugaban ƙasar da ya samu mafi yawan ƙuri'u zai samu ƙuri'un duk mambobin kwalejin zaben. A jihohin Maine da Nebraska, duk ɗan takarar da ya samu mafi yawan ƙuri'u yana samun wani kaso cikin ƙuri'un kwalejin zaɓe a duk gundumomin da ke da ɗan majalisa. Don haka, za a iya raba sakamakon zaɓen. Idan ana magana akan sakamakon zaɓen Amurka, ba a la'akari da mafi yawan rinjayen ƙuri'u. Ya yiwu ɗan takara ya zama shugaban ƙasa ko da ko ƙuri'un da ya samu sun fi na abokin karawarsa ƙaranci. Tarihi ya nuna cewa hakan ya faru sau 5. A 2016, Donald Trump ya zama shugaban ƙasa duk da cewa ya samu ƙuri'u 2.9 million, waɗanda suka gaza ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu. An zaɓi George W. Bush zuwa fadar White House a shekarar 2000, duk da cewa ƙuri'unsa sun gaza na abokin karawarsa Al Gore da ƙuri'u 540. Ana ci gaba da kushe tsarin zaɓen Amurka wanda baya aiki kai tsaye. An rubuta sama da ƙorafe-ƙorafe 700 don shafewa ko yi wa tsarin kwalejin zaɓen garin Bawul, amma duk ba a yi nasara ba. Ya yiwu a san ɗan takarar da ya yi nasara zuwa bayan ranar zaɓe. sai dai kuma duk masu zaben kwalejin daga duk jihohin ba sa yin zabe a shari'ance sai a watan Disamba. Duk da cewa tsarin kwalejin zaben yana rubuce a cikin kundin tsarin mulkin Amurka, ba a wajabtawa mambobin kwalejin zaben ka hada ƙuri'a kamar yadda masu zabe a jihohi suke yi ba. Ya zuwa yanzu mutane 90 ne da basu san makomar ƙuri'un da suka kada ba, suka kada ƙuri'unsu ga 'yan takarkarun shugaban ƙasa mabambanta. Ko da yake mutum ɗaya ne kawai ya taɓa kadawa ɗan takarar jam'iyyar da ba ta yi nasara ba, sai dai kuma hakan yana bayyana irin rashin tabbas da raunin da ke tattare da tsarin zaben Amurka.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A garin Omdurman, mai yawan jama'a a ƙasar Sudan da yaƙi daidaita wani shirin dafa abinci da al'umma ke ɗaukar nauyi yana ciyar da mutane da ke tsananin buƙatar taimako. A lokacin da ɓangare guda na Sudan ke fama da yunwa mafi muni na ɗaya a cikin shekaru bakwai, Amurka da ƙasashe da sauran ƙasashe sun kira ga ɓangarorin masu yaƙi da juna da su ba ƙungiyoyin jin kai damar shiga da taimako.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin ƙasar Ghana ta kafa dokar hana fita a garin Boko da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar bayan sake ɓarkewar rikici wanda ya yi sanadin kisan aƙalla mutane 16. Rikicin dai na da nasaba da dawowar Mr. Saidu Abari wanda aka yi ta cece kuce a kan tabbatar da shi a matsayin sarkin Boko. Masu sharhi na ganin wannan rikicin ba barazana ga tsaron ƙasar kaɗai yake yi ba, har ma da zaben da ke tafe wanda za a yi ranar 5 ga watan Disamba. A saboda haka mazauna yankin suka fara ficewa domin neman mafaka, lamarin kuma ya shafi harkokin kasuwanci. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Akalla mutane 16 ne suka rasa rayukansu, kazalika wasu kuma suka jikkata sakamakon barkewar rikici na kabilanci a garin Boko da ke yankin musu gabashin kasar Ghana. Rikicin na baya-bayan nan ya samu asali ne bayan dawowar Mr. Saidu Abagare wanda aka yi ta cece kuce kan mukaminsa na matsayin sarkin Boko. Malam Nuruddin Guma, wani mazauni da makotansa suka rasa rayukansu, ya yi mini ƙarin haske kan halin da suke ciki a yanzu.
Jama'ce ga wani baban tsofaffi da lafiya ya fito cikin gari an buga shi an kashe a ran 5 da mace ga kiga. Sannan kuma kuje wani gida kuma an kone gidan nan, ya wuta ya ci mutane kamar su fudu dukansu sun kone. Gaban secondary school nan kuma wani shehu ya zo ya addu'an baban shi zai koma shi da yayansu kuma an tare su da lori aka fito su aka buga wurin nan kuma. So mu dai lissafin da mu muke da shi yanzu haka sofa mutanen da aka kakkase da yafi mutane 20 banda wannan akwai irin wanda ana kashe wani kafin a gane an doce an ta ambisa.
Gwamnatin Ghana dai ta dau matakai da dama domin ganin ta shawo kan wannan matsala ciki har da irka dakarun soja da ma ƴan sanda tare da sanya dokar hana fita. Honorable Stephen Amwabwatin, ministan masarautu da addinai a kasar, a cikin wani taro da ya da manema labaru ya yi kira ga bangarorin da ba sa ga maciji da juna da su yi kokari su kai zuciya nisa tare da baiwa gwamnati damar shiga tsakani.
I will employ all sides to stop and keep calm to allow government to deal with the security and the chieftaincy issues.
Tuni dai dokar hana fitan ya fara tasiri akan harkokin yau da kullun na jama'a, kamar dai yadda Rabiu Tanko wani dan jarida ne a yankin ya mini karin bayani.
Ba marance karfi 6 ko ya shiga gida sai karfi 6 gare waye, kuma dole in zai kasuwanci ba ya zo karfi 6 ba ya zo karfi 6 azo ayi sana definitely an zo side 8 so for to let's say 4:00
na fahimta. Yanzu mutane na yankin Boko suna cikin hali na kunci sosai kenan.
Eh suna cikin wahala ba sadaka ya yanzu ku ga sadaka ya ba bugo sobo da kifi nan mutane da su a turu ba su fito balante su zo su yi kasuwanci.
To sai dai rigicin baya-bayan nan a yankin Boko ba barazana ga tsaron kasar kadai yake yi ba, har da ma zaɓen da ke tafi a watan Disamba, saboda mazauna yankin sun fara ficewa domin neman mafaka, inji Umar Sanda mai sharhi kan harka na tsaro.
Yankin Boko ya za a iya yi a tara mutane su fito su jefa kuriya, ka san wannan ba zai yiwu ba domin mutane sun fara hijira tun ba yau ba, har abu ya zo ya lafa ina kaman yanzu an samu zaman lafiya kuma ga fitina kuma ta tashi in dai an saura kai haka yau sauranmu kwana 40 a yi zabe yaya za a yi a sasanta har mutane samu imani kamar su iya su saura gari har su kefa
an daidai ana gwabza fada tsakanin kabilar kusashi da mumfurshi a yankin abin da ya yi sanadiyar mutuwar daruruwan mutane kazalika wasu ma suka tsere domin neman mafaka
gudu na zo da abokai na da kannina da yayannina muka gudu muka zo amma mun bar iyayen mu wallahi gaskiya ina daga ciki ina cikin fargaba sosai sosai muna roko ne manya su shiga cikin magana su gyara magana mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu
gwamnati ta kuma dai sanar da daukan matakin tura wasu manyan sarakunan gargajiya domin shiga sakani hakan dai wasu na ganin zai iya bada gudunmawa wajen ganin an shawo kan wannan matsala Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa a shirin zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka shafi al'umma dake da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke jan akalan shirin zamantakewar A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shirin babban zaben kasar Amurka. A ranar 5 ga watan Nuwamban 2024 ne ake sa ran Amurkawa kusan miliyan 186 da dori za su gudanar da zaben shugaban kasa na 47 da 'yan majalisun dattawa da na wakilai daga jihohi 50 na kasar. Manyan 'yan takara biyu da suka hada da tsohon shugaban kasar ta Amurka Donald Trump daga jam'iyyar Republican da mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris daga jam'iyyar Democrat su ne ke fafatawa don lashe zaben. Comrade Nuhu Shehu Kanam da ke bibiyar yadda tsare-tsaren gudanar da zaben na kasar Amurka ke gudana ya ce demokradiyya ta yi karfi a kasar ta Amurka.
Ita Amerika kamar yadda kika sani kasa ce wanda aka gina ta kan turban demokradiyya da kuma adalci. La'akari da ganin cewa demokradiyyar Amerika ta ginu ne kusan sama da shekara 200 ana nan ana maimaita ita wannan tsarin demokradiyya ba tare da an fuskanci wani tsari irin na soja ba. To dole ne ki ni cewa dukkanin ginshikan da suka zamanto shine na demokradiyya sun riga sun samu kafuwa so la'akari da haka tsari da suke da ita na gudanar da zabe da ma na gudanar da gwamnati ta riga ta bunkasa ta habbaka so wannan shi yasa zaki ga dukkanin abin da ke gudana a gurin yana gudana ne kan abin da aka shirya na doka da ka'ida da tsari.
Comrade duk da yake mu ma mun kwaikwaya daga wayansu kasashe ne amma sai kaga tsarin namu bai tafiya daidai musamman idan ka duba yanda ake zabe a nan daga kananan hukumomi zuwa jihohi har ma na shugaban kasa sai kaga akwai mishkiloli da yawa da ake samu sabanin yadda ake samu a America. Yaya kake ganin wannan abin?
Mai yawan gaskiya bangaren al'ada na ita demokradiyya da yake Nigeria wannan shi yasa kika ga idan za a yi zabe ne a Nigeria za ki ga kaman za a je wani yakin duniya ne saboda su manya-manyan yan siyasu da jam'iyoyi daban-daban kowa yana ganin kawai mun fita ne mu yi yakin neman zabe wanda ko ta yaya ne kawai da mu mu kawai mu yi nasara ba tare da la'akari da cewa ran dan adam da kika ganta guda daya tana da kima tana da matukar daraja a gun ba amurke a gun dukkanin kasan da masu kawaye amma nan Najeriya a kashe kara nan zabe ba wani zaben da ma za a yi a Najeriya koda na karamar hukuma ne baki samu labarin tashin hankali da zubda jini da kuma ma kone-kone a bangarori daban-daban ba babban abin da ma zan iya cewa ya zamanto babban tikas shine kin san ita demokradiyya tana da irin nata tsari na girma da habbaka da bunkasa amma ilimi shine babban abin da yake zamantowa haske ga gina demokradiyya ita demokradiyya da jam'iyyoyi da tsarin jam'iyyoyi ta gini ne akan bada ilimi wa mutanen kasa su fahimci ma'anan da manufa na wannan jam'iyya da tsare-tsaren ta amma kin san a Najeriya ba haka bane in ba dai lokacin zabe kakan zabe ya karato bane ki fara ganin alamomin yan jam'iyya suna shirye tarurruka nan da can da kuma yan bangan siyasa ana biyo bayan su zuwa nan da can da wahala ki ga in dai yanzu ana tsarin gudanarwa na gwamnati bayan an gama zabe kiga jam'iyoyi sun mai da hankali kan yaya za mu yi mu ilimantar da yan ƙasa su fahimci manufan jam'iyya. Su a can kuma sun riga sun fi ƙarfin wannan mataki ɗin. Yan ƙasa sun riga sun san menene haƙƙinsu, sun san menene kuma suke tsammani a kowace jam'iyya da kuma gwamnati idan aka kafa.
Idan ka duba yadda ake gudanar da campaign musamman tsakanin jam'iyyun nan biyu a Amurka, tsakanin ita Kamala Harris da Donald Trump, a wayansu lokaci zaka ga akwai zafafan kalamai amma kuma baya ta da hankali kamar yadda dazuka yi bayanin cewa mukan yakan zama kamar wani tashin hankalin yaki ne. Me yasa su ba a samun irin waɗannan ƴan barandan siyasa a yi kace-kace sai kaga duk da waɗannan kalamai zaka ga zamantakewar su tana da inganci ko kuma dai suna fahimtar juna?
Girma da yawan shekaru da suka dade suna gudanar da wannan tsari shi ya taimaka musu wurin fahimtar cewa duk wanda ya zo zai yi yakin neman zaɓe ne duk da akwai zafafan kalamai tsakanin 'yan takarkari. Amma kuma kada ki manta babban abin da yake zamantowa abin damuwa wa kowane ɗan takara da ita jam'iyyarsa shine manufan da ita jam'iyya take da shi da manufan da shi ɗan takara yake da shi domin ciyar da kanta America gaba ba tare da la'akari da a'a barin koma kawai mai da hankali kan yaya zan tauzattawa ni kaza ko yaya zan ci mutuncin ɗan takara kaza duk da dai cewa akwai zafafan kalamai saboda sun sani a yayin da ka bar wannan turba ɗin to su Amerikawa masu ilimi ne. Gwaran sun fahimci cewa yakin neman zaɓen ka ba a kan al'amuran da ya shafe su ba ne, a kan batutuwan mai da hankali ne kawai kan cin mutuncin 'yan abokan hamayyanka. To wannan zai taimaka ma wurin rage tagomashi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da ɗan takara a idon masu sa kuri'a. Wannan kuma kin ga kwa duk wani ɗan jam'iyya dole ne masu tsare-tsarensu da masu nazari da masu ilimin cikin jam'iyya ɗin sukan yi nazari da cewa dole ne a mai da hankali kan bin tsari da ka'ida domin a samu kuri'u da zai kai su ga nasara a sakamakon zaɓe. Wannan shi yasa zaki ga duk gurin da aka je ki ga dubban mutane an haɗu a manya-manyan filaye don gudanar da campaign, zaki ga an gama lafiya, an wanye lafiya da wuya ki ji ga labarin an tada hankali ko kuma an samu yanayi na tarzuma. Duk da dai kuma kada ki manta kowace irin ƙasa tana da irin nata kalubale. Su ɗin ma ba za mu iya cewa 100% ba sa fuskantar irin nasu kalubale ba. Kin ga yanda dai aka yi ta yunkuri ba sau ɗaya ba har sau biyu na kai hari wa shi ɗan takarar jam'iyyar Republican shi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. An yi ta yunkurin ganin cewa an ɗauki ransa.
Zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina.
Madam Hannatu Gagara wata 'yar siyasa da ke zama shugaban jam'iyyar African Democratic Congress a jihar Plateau ta ce ta lura cewa Amurkawa na bin matakan gudanar da zaɓe cikin lumana da sanin ya kamata.
In kika lura gaskiya za ki ga tafiyan da ake nasu elections da sauransu da zaɓe da yansu ke yi already za ki ga tafiyan yana tafiya da kyau. Kowa yana yin shi da sanaki.
Ya zaki kwatanta bambancin wato matakan da suke bi na gudanar da zaɓe da wanda muke samu ba ma a Najeriya ba a ƙasashen Afirka? Ya zaki kwatanta yanda su suke yi cikin natsuwa da kwanciyar hankali?
Su suna bin doka. Mu kuma a Afirka gaskiya muna da damuwa. Zaki ga cewa mutane a can in an yi tsarin doka na siyasa zaki ga kowa yana bi. Amma mu a nan zaki ga mutane ba sa bin doka. Akwai kama kariya, akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fannin siyasa da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne zaki ce ba siyasa muke yi ba. So dole ne zaki samu waɗannan damuwoyi da muke fuskanta. Daya shine in kika lura kin ga ba sa cin hanci da rashawa. Domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je nemo inda zai samu shi ma dan ya samu ya cuci wani.
Musamman idan muna batun zaman lafiya ne, menene a ce 'yan Afirka ko kuma mu a Najeriya za mu koya daga wato zaben Amurka ta wajen gonzar da zaman lafiya?
Eto, number one. Kin ga doka yana da amfani. Inda yau mu za mu bi wannan doka da ake sakawa ma Electoral Act, za ki ga cewa ba za mu samu matsala ba. Za ki ga cewa dan sanda ba za a bribe nashi ba, politician ba zai bribe mutane ba. So zaki ga cewa a cikin waɗannan abubuwa din kowa dai kawai zai sa zaben shi ne kawai a wuce wurin bara ki samu damuwa ba, amma don waɗannan dan kananan fanyi da ake samun damoyi dole ne a samu matsala a cikin sa.
Idan kika duba lokacin da suka fara campaign, zaki ga shi Trump har an kai mishi wani hari ma wanda ya kusa ya cire mishi kunne da sauransu, inda a Najeriya ne, me kike ganin kaman zai faru a wannan lokaci?
Ai masu bin shi das masu bin patin sa da ya zama tashin hankali domin ba za su bari ba, domin me shi ma zai instigating nasu cewa wade ne kamala ne ma take yi domin a samu tashin hankali. Amma a wannan kin ga abin ya zo ya mutu shiru, ba abin da ya faru ya tafi a haka, dan kama waɗanda su kuma suka yi wannan abin, to kin gani. To amma mu anan wa zaka kama? Mutane nawa suke yin abubuwa ba wanda zaki iya kama shi? To ai ya zama mana damuwa mu ma. So in dai za mu yi koyi daga su a yanayin in abu ya faru, dan sandan mu ya zama cewa yana aiki da karfi so da duk wanda za iya kama a lokaci za iya kama, ba wai ba mu da yan sandan da za su yi bane, amma don san kai da sauransu da kuma ba ba su iko na doka su yi ba, shine yasa muke samun matsala.
Idan kika duba lokacin campaign nasu zaki ga ana zazzafan kalamai, wannan ya fada wannan ya fada, inda a ce a kasashen mu ne wayannan kalaman kila za a ce za su zama da tashin hankali.
Eh to kin gani shine yasa na sa doka, ina kan kiran doka a ciki, domin me ana bin tsari, ana bin yanayin yanda za ka yi abu daidai. To amma mu anan ko kin fada ba za su yi ba, to dan ba za su yi ba dole ne za ka samu ko mabiyanka ne wayanda suke bin baya, za ki ga cewa ko kin ce zauna ba za su zauna ba. Number one kin gani mu ba mu da mutane wanda za mu ce eh ta kaman mega yan party, in an fito wannan fatin kowa na fatin ne, kuma na kowa na fatin ne gobe, ba shi da katin zabe, ba shi da komai. So zaki kama waye? Zai je koyi miki abinci da ya ga dama ba abin da zai faru. To dole ne mu samu wannan matsaloli dai.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da yadda zaben na Amurka ya kaya. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkan waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Tasiu Siraje, unguwar Tudu, Jamhuriyar Niger. Kace muna matukar godiya bisa dama da kuke bamu, muna bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke ci mana tuwo a ƙwarya. A yau kira na shine ga magabatan ƙasar mu Niger da su yi kokari su kare makiyaya, don a yanzu an shiga lokacin tattara amfanin gona, wanda hakan yake ba makiyaya damar shiga gonaki ba tare da mun gama tattara amfanin gonakin mu ba. Hakan shike haddasa rikici tsakanin manoma da makiyaya. Da fata kirana ya isa kunnuwan magabatan kasar mu Jamhuriyar Niger. Sai kuma ra'ayin Adamu Rijau mai cewa Allah sarki, wato a daidai lokacin da muke fama da dimbin talauci, sai muka ji gwamnatin jihar mu ta Niger Umar Muhammad Bago ya gwargwaje wa kwamishinoni da sauran mukarraban sa motoci na miliyoyin naira. Tabbas akwai damuwa sosai a wannan lamarin, domin ciwon mu daban, maganin da ake bamu daban. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne Musa Malam Indu Kazawai, Jamhuriyar Niger. Kace a gaskiya shugaban ƙasar Chad ya cancanci yabo kan irin yadda ya nuna damuwa akan ƙasarsa bayan 'yan ƙungiyar Boko Haram sun kashe sojojin ƙasar 40. Muna addu'a Allah kawo kwanciyar hankali mai dorewa a wannan yankin baki daya, amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan hankali za mu rika karantawa.
Sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can anjima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Desalad Nkonen wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniya Ma'al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakata shirin yau da gobe.